tun ina yarin ya uwata ta rusu shekara tara uwata ta rusu ina da ish shekara 13 kakata daga turkiyan ta rusu banda haka sai kanin uwata maza to shi kuma namiji a yanzu ba ta kan kare yake ta kan shi ka barin dai na yi dai rayuwa wadda ban shi daɗin ta ba
kallabin shirin a wannan makon ɗan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗi abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka ƙirƙiro da nufin haka fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa da ci gaban al'umma ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu. Yanzu dai za a iya cewa burin mata na ƙara samun madafin iko a Najeriya na ƙara cika tare da ba mata shida ministoci da suka hada da ƙaramin ministan babban birnin tarayya Abuja da kuma ta ayyukan 'yan sanda. Bayan rantsar da su mako mai zuwa za mu haska fitila kan wannan ci gaba da kuma shata ajenda ga mata ministocin. Yau kuma kallabinmu ta mako wata matashiya ce da ta fuskanci ƙalubalen rayuwa amma ta yi karatun ta natsu ta zama abin koyi da taimakawa al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma shirin zai haska fitila kan wata sabuwar cuta da ta ɓulla a jihar Niger Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kai ga hira da kallabinmu ta mako bari mu haska fitila kan wata matsala da ake fuskanta a gidaje da dama da ke da mata fiye da guda da kuma ƴaƴa ƴan uba inda sau da dama iyaye mata ke cusa kishi tsakanin ƴaƴansu su tashi suna zaman wuta da auduga. To ko menene sanadin wannan rayuwa kuma ta yaya za a iya shawo kanta? Tambayar kenan da wannan shiri ya yi wa baƙuwarmu ta mako.
Da farko dai a zan ce akwai abin da ake kira rashin adalci. Rashin adalcin nan kuma na san jama'a suna so in ce ko rashin adalci mai gida. To ni a nawa tunani ba rashin adalci mai gida ba ne, rashin adalci wa kai, wato rashin yi wa kanka adalci a matsayin ka na ɗan adam kai kanka. Kalmar kullum suna fitar da kan ake cewa imanin ɗayanku ba zai jira ba har sai ka so ma ɗan uwanka abin da kake so ma kanka. To shin irin wannan zama da muke yi muna so mu ɗan ɗan abin da muke so wa kanmu shi ne ni accepting cewa mu ne ake yi wa aljarma ba shi ne mijin ba. Idan kika duba shi a wajen samarta da niya ne a kansa sai ce ka aje mace fiye da ɗaya sai ga dole shin in ɗaya ne yanzu kin ga ya ƙaru in ya hudu ga ka wance ma tana da ya ƙaru. To amma mu a matsayinmu na mata mu ne ake mu wannan taimakon ku sabida menene kina da meye muke kina da mai kula da ke sannan kina da cigo kina da katanga da zai tsaya miki da ke da ɗaɗin ki. To amma menene matsalar sai muka ki ne a tsakkin ruwa da abokan arziki za su zo miki randa za a zo da amarya a nuna miki Allah tare da ke a baki wannan ƙwarin gwiwa da sauransu sabida menene an san da ciwo da safi. To amma abinda ake shi ne mu yi haƙuri and we should let go. Wata kuma a tsarin kai ke na shi a ta auro ta tsirin kuma sai ki sanar ita ma ta zo da nata wannan perception din cewa ai ni ma idan na zo ba jari ta sani ba a'a ita ma ai ba san ta yake bar aure ne maimako a'a mu dau kuka cewa kaddara ce Allah ya riga ya kaddara sai a gobe ce to a'a mu gani kike ni da Aisha ita Aisha kadai za ta zauna to kin cewa shi karan kansa bai isa ya goge wannan kaddaran ba. So magana acceptance da ke dole ne ke muni haƙuri muni acceptance tun daga farko muna jira wai sai mijin ya mana adalci kwarai da gaske sai ya mana adalci babban adalci shine ya sauke wannan haƙi da Allah ya dora masa ciyarwa ta fatarwa ya yi kokari ya sauke duk wannan nauyi na kariya na protection na provision of duka dai ma iyali idan ya yi wannan sauran mu'amala ba ya rage gare mu mata ya shafi kai wallahi idan mata suna so a zauna lafiya ko miji yana adalci ko ba adalci din nan da zan zauna lafiya amma idan ba su so yin adalci ba ana sa yanka fata jikin sai yake yana raba mu ina mai tabbatar miki ba za su zauna ba so kira da nake ana shine gare mu mata ba wai na ce ba zan daura shi miji lufi ba a fahimce ni amma ina so mu ringa respect mu ne uwaye mu ne masu yaya mu ne wanda aka dora mana nauyin kai biyu a gare mu duk abin da yake da ko ya fi shafo mu mu da ƴaƴan mu ba wata muke son kishi a cikin mu amma da ta zumi abin da ba sa so ba za a yi shi ba so we have to accept it na biyu mu wa kanmu adalci ne wa ƴaƴan mu adalci sai mun yi accepting cewa wannan mata da suka auri mazajen mu su ma fa Allah ya ba su matsayin uwaye ga ƴaƴan mu kuma a cewa ta ki respecting haka yan ubanci muna yi wa kanmu illa ne self destruction kenan sabida menene idan ba ki koya ma yarinya ce da ko yaro ya respecting matan ubansa ba ya za a yi ya yi respecting uwar mijin ki da yayin nan da muka haifa ta da ke manta idan suka kai wani lokaci dole za su bar su mu wallahi sun tafi makaranta wallahi sun tafi aure rayuwa kenan so tun daga nan gida za ki koya musu rayuwa zaman adalci tsakanin su da matar ubansu dole ne wannan idan suka iya zama da matan ubansu ina mai tabbatar miki zama da uwar miji zama da dangin miki ba zai zabe musu matsala ba saboda menene wannan ba da ita ce tsuguna ta haife su ba amma da yake Allah ya ba ta matsayin uwa kin ga sun ba ta daraja zai zo musu da sauki idan suka je karrama matar ya ake kira uwar miji amma idan ba su karrama matar ubansu ba sun dauki fadan cikin kuna musu cewa ai wannan kishi ya ce so dole a yake ta ya za a yi ta respecting na ta uwar miji ko dangin miji bare ma a ce ita ma miji ya mata kishi ya ya za a yi ta respecting kishi ya kin ga negativity ke da muke ta transmitting muke ta turawa amma idan mu a matsayin mu na mata mu kai hakuri mu kai accepting wannan koyi da ne cewa Allah ne ya kaddara shi an aure mu kai accepting cewa wannan mata fa Allah ya ba ta matsayin uwa ga ƴaƴan mu to ina mai tabbatar miki duk gutar ta duk wani tashin hankalin da ina mai tabbatar miki nan ba jima nan ba dai zai koma kanta amma idan kika ce ki ne baki yadda ba ai nuna su sun zama ki ne mai ake kira ki ne we for thank you su kike amfani da shi kina ci mata mutunci a san na su kuma a ƴan ta za su tsaya suna kallo ne a aiki suna ci mata mutunci dole su ma ba su rama kin rike ne a ƴan ta su ma sun zama enemy sun ga ƴan ki a ƴan ki su ma sun zama enemy sun ga ƴan ta yanzu kin ga me mako a samu jinin su idan aka tsaga cikin wanda tsaga cikin wanda su ne fadaya amma a duniya kin ne su enemy
a nan ban da tsinin fashin ki ba su kuma irin matan uban da zaki samu suna ma ƴaƴan kuma mugunta fa
eh akwai wannan wannan dama asalin shi muguwa ce kin fahimce akwai tsoka da ke cikin dan adam idan ta yi kyau duk gangan jiki ya yi kyau idan ku kwantala ala a cikin duk gangan jiki ya lala da yake to kin ya sa a matsayin ki na uwa mai ƴaƴa duk wasu da kike miki mugunta ina mai tabbatar miki idan kika mai mata da aljihi ko kike cikin da azuma zai koma kanta kin manta da kalaman Hausa ne da suka ce su sharri dan alke ne duk kin da yake zai dawo mu shi ke kin sani ni na so ma sauraro sun sani ga ya mu matar da ta rinka shuka sharri a gidan miji ta rinka cikirce mata da miji da yamin ya karshenta ba ni labarin matar da kuma ta yi hakuri aka musguna mata ta rike da zuciya ne ta nuna alheri ba ni labarin karshenta a yanta ba duk su ne manya ba a yanta duk ba su ne masu albarka ba so a kullum mu rinka koyi da wanda suka yi hakuri a kullum mu rinka koyi ga wanda suke zama ta ba su cuta ba su cutarwa ina mai gaya miki duk ƴaƴan da aka haɗa su faɗa tsakanin su as a step sister step brother ina mai tabbatar miki babu yadda za a yi su zama matayen kirki babu yadda za a yi su zama mazajen kirki wanda kuka so ba ima ba fa shi da za a yi ka kyautata ma matarka
masu saurare shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa bari kuma mu tabo batun kiwon lafiya inda a Najeriya aka samu bullar wata cuta a jihar Niger da ake kira anthrax cutar da ke yaduwa da sauri da kuma katsa hanzarin bil adama A hirarta da murya Amurka, likita Hawa Abdullahi da ke aiki da cibiyar nazarin kimiyyar itila'i da matakan kariya ta Najeriya ta yi ƙarin haske kan cutar da kuma matakan kariya.
Ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda ƙwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita, kuma yawanci ana samun ƙwayoyin cutar ne a cikin ƙasa, kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji. Kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yanda ta shiga jikin bil'adama. Cutar anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya. Ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwar jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamominsu kuwa su ne kamar mura, zazzaɓi, zafin jiki, ciwon ƙirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai da zafin jiki.
To likita, mun fahimci cewa anthrax cuta ce da ake samunta a dabbobi. Shin wasu irin dabbobi ne ke ɗauke da wannan cuta, kuma ta yaya mutum ke cin karo da ita?
Bincike ta nuna ana samun wannan cutar ne daga jikin dabbobi, duka da dabbobin da suke tare da mu a gida da kuma wanda suke can daji ma, duka ana iya samun wannan cutar a tattare da su.
To kamar tsawon wani lokaci cutar anthrax ke ɗauka a jikin ɗan adam kafin ta bayyana?
To bayyanan cutar anthrax a jikin bil adama dai ya danganta ne da ƙarfin garkuwar jikin shi wannan wanda ya kamu da wannan cutar, ko kuma ita wannan wacce ta kamu da wannan cutar. Domin a zahiri garkuwar jiki ya fi juna ƙarfi. Wani da ya kamu yau kafin gobe alamomin za su bayyana. Wani ko zai rike shi sati ɗaya, sati biyu, alamomin ba su bayyana ba, yana yawon shi lafiyan shi lau saboda garkuwar jikin shi na da ƙarfi.
Kamar wasu irin illoli cutar ta anthrax ke haifarwa jikin ɗan adam?
Shi wannan cutar yana da illoli gaskiya, saboda na farko tukunnan yana yaƙi da garkuwar jiki, so da ya shige ka dama sai ya je ya yaƙi garkuwar jikin ka ta inda zai fara saka maka kasala. Da kuma an ce mutum ya fara samun kasala, matsala ya fara tsamuwa kenan. Daga kasalan nan zaka fara jin mura, zaka fara jin tsaitsaye a makogoranka, zaka fara fitar da kurareji, da kurarejin nan da kanka zaka yi ta jin kunyin shiga jama'a ma.
To likita, wasu abubuwa ne ake so mai fama da cutar ya kauracewa?
Abubuwan da ya kamata wanda ke fama da wannan cutar ya rinka kauracewa, na farko shi ne datti. Da farko mu kula da irin naman da muke ci, sannan kuma mu kula da tsaftace jikinmu, mu yawaita wanke hannuwanmu kullum, mu daina zama a gida mai datti, kuma mu kyautata inda muke ajiye bulanmu. Don wani zaka ga ga bula, ga murhu, ga abinci, ga yara an taso daga gurin wasan nan a jikin bulan nan, a haukan abincin nan a zauna a ci. Ba za a kuɗi yaro ya wanke hannu ko ya kai uwa ba kai ba, kai uba ba kai ba, ya za a yi ma ka iya ce ma yaro ya yi? To gaskiya ya kamata, ko ba ma fama ma da wannan cutar, ya kamata mu kula da tsafta.
Wasu irin hanyoyi ake bi don magance cutar anthrax?
Hanyoyin da za a iya bi wajen magance wannan cutar, na farko da ka fara ganin alamomi na rashin lafiya, ba guduwa ya kamata ka yi ka je kemis ka sayi ƙwayoyi ka fara sha ba. Kamata ai ka ruga ka je asibiti kai ma likitoci bayani ga abubuwan da kake gani, kuma kai baka saba ganin su ba, ga yanda kake ji kuma kai baka saba jin su ba. A wannan lokacin likita shi ya san wani irin gwaji ya kamata ya tura ka ka je ka yi, a kawo sakamakon wannan gwajin, shi kuma sai ya rubuta maka maganin da ya kamata ka siya ka sha. Kuma da ka yi waɗannan abubuwan, aka rubuta maka magungunan ka je ka siyo, sai a kula da ka'idojin yadda likita ya ce a sha. Insha Allahu, ba ma shi anthrax ba, kowane irin cuta ne, in ba na ƙaran kwana ba ne Allah zai sa a dace.
Madalla, kamar yadda kuka ji a gabatarwa, kalladin mu ta mako wata matashiya ce da duniya ta nemi kaita ta baro, amma ta yi wa kanta kiyaman leni, ta shiga faɗakar da matasa ƴan uwanta, kada in kai ku da nisa, waka aka ce a bakin ne ita ta fi daɗi.
sunana Aishatu Mummun Gutte wadda aka sani da Ayi inda rabbana shi dai yadda magaramci ai hofar da magaram kuma na girma a magaram tun mun girma a magaram mun tashi a magaram to rayuwa dai wadda na fuskanta ta kalubale dai a yanzu na farko dai rishin uwaye tun ina yarinya uwata ta rasu ina da shekara 9 uwata ta rasu ina da shekara 13 kakata ta take riƙe ni ta rasu banda haka sai kannu uwata maza to shi kuma namiji a yanzu ba ta kanta ba yake ta kanshi yake ka bar ni dai nayi dai rayuwa wadda ban shi dadin ta ba kuma daga baya ubangiji Allah ya dubi maraici na shi tausayi da roƙon Allah da al'umma da yan uwa ehe Allah ubangiji ya tabo ni kuma ni ma shi ne kuma ne kiyan association lit controller de lancans kamar rayuwar da nayi nake so waɗanda suke ciki su ma su bari
kenan kungiya ce kika kirkiro na yaki da kamar tabarbarewar tarbiya na matasa to bangin tsinin fashin ki malama Aishatu ki dan gutsuro mana kadan daga irin rayuwa ta kalubale da kika irin kalubalen rayuwa da kika fuskanta
gaskiya na fuskanta rayuwa kalubale wanda babu dadi wani abun ba sai an hade shi ba alhamdulillah alhamdulillah dai saboda wani abin yana tada maka wani abu nayi irin wannan gidan yari da ba a so kai rikici a kai ka gidan yari na kuruciya nayi wajen banda haka an yawo yawon pale pale yawon menene dai alhamdulillah kuma daga baya ubangiji Allah ya tabo da yan uwa aka dawo daidai
kamar a cikin irin yawo ciyawa ce na pale da kike wanne ne wanda bika taba mantawa da shi ba
shai
ta kaka kika shiga shai shai menene ne kai kike shai shai wasu kawaye ne suka kai a wasu samari ne suka kai ki
masu manyan riguna ne saboda wani abun bamu san shi ba sai ta kan masu manyan riguna su suka koya mana wasu abubuwan da bai cancanta ba asali ma in tsinci kaina a shaye shaye ne babban riga ne saboda ni ban san ba yaya ɗanɗanon giya take ban san ba yaya ɗanɗanon kayan maye da yake amma ta dalilin wannan ne babban riga shi na sha to gaskiya lokacin da ba a ce ba samari dai saboda muna yara ne dukanmu sai a zo a ɗauke mu rudin mota a kai mu wannan club a saya mana wannan lemu a saya mu dai ba mu san ba kan diga rayuwa gaskiya a lokacin nan kuma da uban da abin yarinta kuma da ubangiji Allah ya sa aka tabo muka dawo mun yanzu gaskiya alhamdulillah
to kamar kin kai kamar shekara nawa kina wannan rayuwa ta kamar shaye shaye da yawo da yawo ciyawa can fare
gaskiya tun dai lokacin da kakata ta zambabu ina da shekara 13 to wajen shekara 16-17 dai na ruha 20 to ubangiji Allah tun dai kafin ma a ruha 20 Allah ya war tabo ni saboda ina karatu ina ajen da santé de base nake deuxième
année wannan makarantar malaman jinya
malaman jinya to ina tsakai to kuma sai wa kadara ta afkon mu na samu mu fasa karatun kawai kuma na dawo nake kirkire-kirkire kirkiro wannan ambari kirkiro wannan ambari har sai da ta kai ga Allah ya sa na kirkiro wannan kungiya
to kafin a je da nan kamar a lokacin nan to a gidan wa kike
lokacin nan a gidan mu ne gidan mu ne na kanmu da ni da kannin uwata babo ayo da yan uwana ba abinci asali ma karfin in ida satta gayyarewa in ida salalacewa su ne ba ci ga kashi ga hada alhamdulillah dai ni dai
hada ai ba laifi bane Aishatu
hada ba laifi bane to kashin na mutum baka san cin shi ba amma kan ya huta ya shi ya dawo ka bashi kashi
kamar irin
biyar ana biyar da kawaye a maka wada wannan duk ba laifi bane ba to sai a zo a ringa forsen ka ni dai a gaskiya in shiga rayuwar da bata yi ba bata ban ji dadin ta ba kannin uwata ne saboda su suka nuna dauɗa duniya ta hini suka nuna kuɗi su ta so ba ni ba aka ba su kuɗi kuma aka rarraba
to kuma lokacin da kike yawon fali fali tare kuke da yan fali kuna wannan
tare ne kare su yan fali tare ne lokacin da ana fali ko bayan zuba eh lokacin da ana fali tare muke da yan fali ana rayuwa dai wadda dai katan da shi a hankali kuma ana hada kuma hallo ada a shirya yau in an je gidan su wannan kawa aka kongo ba a je gidan su wannan kawa akwai haka nan ne ake rayuwa saboda ni ne ne sami in nazo gidan mu an aure bane da in tumbubuga sai dai in koma kasar ruwa sani shayi gidan kawaye ma an kaje aure a ka bubugawa sai dai in koma ruwa sani shayi in kwanta kasan banci da sai sun tashi sun huta sai in shiga cikin gida wani bi kuma a masallaci ma akwai makaranta ta kakan mana a masallacin shi nake kwana
haka da haka dai
a haka da haka dai har Allah ubangiji ya samu
ya ga har ku tuma an ji
haka ne amma ni ba rayuwa ta bace ba bismillah
to kuma yaya ne aka yi kika dawo kan hanya
yau da gobe zama da mutumin kirki aka ce kai ma kana zama mutumin kirki yau da gobe ina zuwa ana gaya mini tun ban na dauka kala take da nake dauka al'umma da yan uwa da yan uwa da dai masoya dai Allah sallallahu alaihi wasallam su dai ne suke gaya mini ne dan wasu ni dan zaka yi maka dan uwa na a yanzu haka hirar da nake da ku in naga dan uwa na daga can kwana zan saboda tsoron shi nake ya zama to mun kamar yawa ya shige mu sarai ta yadda ba zan taba mance wannan rayuwa ba kuma an yi su ba sarki sai Allah suke so su mai doni ce mata
to yanzu sai ki mana zancen wannan kungiya da kika kirkiro ta yaya ne kika kirkiro wannan kungiya ta ki ta yaki da kamar tabarbarewar tarbiya
to na farko dai wannan kungiya ka in kirkire ta sai da na tsaya na lissahi ta gani lissahi ne ne kamar irin rayuwar da ni ma da na rayuwar wannan ni Allah ya cire ni to ta yaya ne su za a cire su yanda wa'annan suka kama mini na huta haka ni ma zan kama ma wasu su huta
yanzu tashin ki ba kamar akwai wani lokaci da aka yi wani babban taro a nan ma'aikatar magajin gari na ga kamar a lokacin su ma suna tafiya da ke yaya ne kika shigo nan ma'aikatar magajin gari ake tafiya da ke
to abin da yasa na shigo wannan guri ake tayya da ni ma'aimu na farko dai magajin gari da ya hau bai san ni ba ban san shi ba dalilin ina da kungiya na shi ne muka zamna na ce ina son ganin shi haka ba ni dama na ganin shi lokacin nan muka zamna dai biyar shi ma lokacin nan yana kaska hinya Hausa ma muka zamna dai na kwatanta mishi shi to in yi hakuri in saki dawowa nan da kwana kaza na dawo da na dawo muka zamna na ce to ni ga kungiyar da gare ni ga irin gudunmuwar da nake so in bada a da magaram sai ake damawa da ni sai ce to ba damuwa sai Allah kama ake tayi dai ana damawa da ni in wani reunion ko wani activity ya tashi duka ina sani
in wasu shagulguna na
yawa duka dai ina sani kuma ina yi dai dai gwalgwado alhamdulillah ina yi a haka nan ne na samu muke yi muke yi kowa aka tashi yana presentation kan shi haka kowa yana presentation
yana gabatar da
kanshi eh yana gabatar da kanshi kai wannan kai ne ne aikin ka ne ne kaza ne ne kaza ni kuma da na tashi da na presentation kai na a nan gurin sai wasu ke min dariya
sai ne kika ce hal ake dariya daga gabatar da kai
ta ne sunana Aisha Tumam Gote dit ai inda rabbana ina da ONG Jan Anti de Lankan shigar cikin matasa to gani suka yi mace ta kirkiri kungiya ta de Lankan to yaya ita ma kenan ita ma de Lankan shi ne yasa wasu suke dariya shi kuma ne himmatin aran shi ba a san ba yaya ne shi yake kenan dole dole wani abin dole dole sai an sa ido an gani za a fahimci yaya kai ka kunsa ba to nan gurin dai mutane suka wasu su mun su ce gaskiya kungiya ta tayi wasu su ce a kai shasharatu ne kowa dai yana hudin albarkacin bakin shi har Allah ubangiji ya kawo mu kuma wannan lokacin da komai ya zo ƙarshe bayan Allah
kin har hada takardun da komai da komai
kuma babu abinda na rasa abinda ake fafutuka ya huto shi ma alhamdulillah gashi nan ya huto a
da lokaci ya bamu damar ka muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu nazarci ma'aikatan da aka ba mata shidan da za a rantsar gobe a matsayin ministoci a Najeriya za mu kuma dora a hiranmu da Kallabi Aishatu Mamman domin jin burinta na rayuwa kada ku bari a ba ku labari muna godiya ta musamman ga wakilanmu Hawwa Umar a birnin tarayya Abuja da Tamar Abari a jamhuriyar Niger sai kuma abokiyar aiki Hawwa Sharif a nan birnin Washington da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri